Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM duka a jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5 a jamhuriyar Niger din kuma. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Alhamis 5 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu, kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a Ajiya da sojojin Nijar. Sojojin Iraki sun samu nasarar kame garin Hawija wanda ke ƙarƙashin sojojin IS, kamar yadda Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa. A wuri ɗaya kuma, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a yau ɗin nan ya buƙaci sojojin Kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta Iraki baya domin ganin sun samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar IS.
To, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, waɗansu 'yan bindiga sun yi wa dakaran Amurka da na jamhuriyar Nijar kwantan ɓauna kan iyakar Nijar da Mali da ya janyo asarar rayuka da ɓatan daban waɗansu sojoji.
Abin da muka samu labari dai, Amerika mutum uku sun ku mutu, mutum ɗaya ya yi rauni sosai.
A jihar Plateau kuma al'umma na kokawa dangane da tsadar kuɗin wutar lantarki.
Kudin da suke caji yayi yawa, fa unit da Lagos suke biya na Plateau State ya firi abin da Lagos suke biya. Shi muka ci abu Plateau kuma da bamu da komai, industry ma ba su nan bamu da komai. Talakawan suna shan wahala, ba za a iya biyan wannan bill da suke kawawa ba.
Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage wanda yau ma take tare da kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka da zai ci gaba da amsa tambayoyin ku masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu, kana wasu sun samu rauni sakamakon hari da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin Nijar ɗin a kudu maso yammacin ƙasar ta Nijar. Sanarwar ta ce ko baya ga waɗannan sojoji hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar, sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce. Kawai yanzu ba wata ko wani ƙungiyar da ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki. A can ƙasar Togo kuma ana ta samun ƙarin kiraye-kiraye ga shugaban ƙasar na Togo Faure Gnassingbé da ya sauka kan karagar mulki. Dubban jama'ar ƙasar ne suka yi maci a kan babban titin birnin ƙasar ta Lomé a jiya Laraba, suna kiran shugaban da ya sauka domin ƙin bin wato buƙatar tsarin nan na wa'adin zangon mulki sau biyu wanda mahaifinsa ya soke. Yanzu haka dai Gnassingbé ya shiga zagaye na uku na mulkin ƙasar kenan. Ko a watan jiya da ya gabata, sai da aka kashe mutane biyu a lokacin irin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da kulki da kuma hayaƙin nan mai sa hawaye ga masu zanga-zangar. Sojojin Iraki sun samu nasarar kame garin Hawija wanda ke ƙarƙashin 'yan ƙungiyar kan wato ƙungiyar IS, kamar yadda Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa. Haidar Al-Abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a Paris. Al-Abadi ya ce ya kira wannan nasarar cewa ba ta ƙasar Iraki ce kawai ba, a ta duniya ce baki ɗaya. Sojojin Amurka da ke marawa sojojin Iraki baya tare da haɗin gwiwar sojojin Lema da 'yan Shi'a da ke samun goyon bayan Iran suna cikin sahun waɗanda suka taka rawar gani a wannan yakin ƙwato Hawija wanda aka fara tun a ranar 21 ga watan Satumba. Yanzu haka dai sojojin na Iraki sun samu nasarar kwace kusan dukkan wuraren da ke hannun IS ɗin, ciki ko har da Mosul, birni na biyu mafi girma a ƙasar wanda aka ƙwato shi a cikin watan Yuni. Sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da makoman fararen hula a wannan birni ɗaya wato da ke hannun sojojin na Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A wuri ɗaya kuma, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a yau ya buƙaci sojojin Kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta Iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar ta IS. Kana yana jaddakin goyon bayansa ga yunkurin na kurdawa da suke na neman yancin cin gashin kansu. Prime Minister da yana magana ne salin da ya kai ziyara a Paris yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kaita ga fito na fito da kurdawan, amma kuma su kwana da sanin cewa ikon gwamnatin tarayya zai ci gaba da kasancewa ne mai cikakken iko. A cikin watan da ya gabata ne, kurdawan na ƙasar Iraki suka jefa ƙuri'an neman ɓallewa daga ƙasar ta Iraki domin cin gashin kansu. Shugabannin suka ce suna fata wannan ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da suka kaɗa ya zama matakin farko na tattaunawa akan wannan batu da zai ba su ƴanci. Sai dai gwamnatin tarayyar ƙasar ta sa kafa ta yi fitali da wannan ƙuri'ar. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce shirye gwamnatinsa take da ta taimaka wajen shiga tsakanin wanda zai samar da zaman lafiya tsakaninsu. An dai jima ana ta takaddama tsakanin gwamnatin ta Iraki da kurdawa akan wane ne ke da ikon mallakan manya-manyan rijiyoyin mai da ke arewacin ƙasar. Yayin da ake ci gaba da binciken musabbabin abin da haifar da harbin kashe mutane mafi muni a tarihin Amurka, shugaba Trump ya kai ziyara a birnin Las Vegas a jiya Laraba domin jajantawa waɗanda suka rasa ‘yan uwansu da kuma waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su tare da waɗanda abin ya faru gabansu. A wuri ɗaya kuma baturen 'yan sandan na Las Vegas Joe Lombardo ya ce ya zame wajibi a yi magana duk wani wanda ya san wannan ɗan bindigan domin yiwuwar samun wani wato wanda suke alaƙa ta fannin aikata wannan ɗanyen aiki da ya yi. Ya ce ganin yadda Paddock ya mallaki tarin makamai a cikin motarsa, baturen 'yan sandan ya shaidawa manema labarai cewa zai yi wahala a ce wai shi kaɗai ne ya kitsa wannan abu ba tare da wani ba. Kusan rabin 'yan adawar jam'iyyar Majalisar Dokokin Ƙasar Cambodia masu hamayya na tsare gidan kurkuku, wasu kuma sun bar ƙasar ciki ko har da shugabanninsu, yayin da ake ci gaba da muhawarar rusa jam'iyyar tasu. Yanzu akwai wahala a ce an ceto demokuraɗiyya a cikin ƙasar ta Cambodia, in ji wata shugaban jam'iyyar National Resources Party wato CNRP a takaice Mo Sochu, wadda ita ce mace wadda ita ma ta arce a ranar Talatin da ta gabata. Ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ta samu labarin cewa ba makawa za a kama ta idan ba demokuraɗiyya sai ƙoƙarin bita da ƙulli da kaya mutane a tsare. To, akwai buƙatar samun wani zaɓin abin yi a kan wannan lamari ta yadda za a ciyar da demokuraɗiyya gaba, in ji ta. Ta ce mun ji cewa za a kama ta, abin da ya sa ta yi hijira kenan zuwa wata ƙasan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda waɗansu sojojin ƙasar da na Amurka suka rasa rayukansu a wani harin kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka kai musu jiya a arewacin jihar Tillaberi kan iyakar Niger da Mali lokacin da suke aikin sintiri. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani.
A yayin da suke ƙoƙarin cafko wasu 'yan bindigar da suka kai hari a ƙauyen Togo-Togo na jihar Tillaberi ne, sojojin na jamhuriyar Nijar da wasu Amurkawa da ke ba su horo suka yi kicibisu da wasu 'yan takife ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a inda suka yi musu kwanton ɓauna, wato kan iyakar Mali da Nijar. An shafa lokaci mai tsawo ana kafsa ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu kafin a ƙarshe 'yan ta'adda su yi nasarar hallaka sojojin Amurka da na Nijar. Honorable Karimu Burema na daga cikin wakilan al'ummomin jihar Tillaberi a Majalisar Dokokin Ƙasa.
Abinda mun ka samu labari dai, Amerika mutum kusan ku mutu, mutum da ya yi rauni sosai wajen sojawa na Nijar, wadda an ka ce mutum guina sun ku mutu nan tun da mota takwas na gare su. Cikin mota takwas nan bani ya amsa mota uku, abda bisa sai da gari sun kashe da yawa, sun kashe kamar zakai, shanu, raguna, farin fula dai sun samu dama, babu wanda ya mutu, babu wanda ya ji ciwo. To, yanzu a garin Tongo-Tongo sun kawo sojawa kamar 300 ko abin da ya yi 300, suna nan yanzu lahiya ya zo, amma mutanen nan da sun kai bannan nan sun ta yi da mutanensu, tunda su ma akwai wanda sun mutu ciki, akwai wanda ya zimi ciki.
Ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamu Tari, wanne ya tabbatar da kwaruwar wannan hali, ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba su kammala har haɗa bayanai ba, amma gwamnati za ta fitar da sanarwa a ƙarshen taron majalisar koli mai kula da tsaro da za a gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isuhu a yammacin yau Alhamis. Wannan kazaman hari ya wakana ne a wani lokacin da gwamnatocin kasashen G7 Sahel ke faɗi tashin ganin rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci ta soma aiki a fagen daga. Saboda haka shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro Honorable Hamu Asa ya ƙara jaddadawa askarawan Niger da gwamnatin ƙasar goyon baya.
Waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a kwana a tashi wata rana sai dai labari za a gama da su insha Allah. Dan mun sani in ba da zamba ba ba su iya kan hari su sami galaba bisa sojojin Niger ko na Amurka ko na Faransa waɗanda suke bakin daga sai dai da zamba. Ka san yau wanda duk an ka zambata a cikin wani hali dole ne sai an sami wata galaba ko kakatake.
Jami'an kare haƙƙin jama'a irin su Lawali Adamu na ƙungiyar MAP na bayyana jin takaici akan yadda 'yan ta'adda ke ƙetarowa daga makwabta domin su cika ransu ba babbaka, duk kuwa da cewa ana da masaniya akan inda suke fitowa.
Bayuwa a ce kullum mutane sun fito daga cikin Mali sun hari kullum 'yan Nijar ne ake shikata ma ban mu taba jin an ce an shikata ma sojojin Mali ba. To kenan wannan abu ya kamata a sake a duba shi gaskiya akwai laushi cikin nadi. Waɗanda tura na Amurka da anka kashe na ce maka yanzu an dauko babban matsala sabon matsala ce anka dauko.
Tun a Asia Laraba sojan sama da na ƙasa na ƙasashen Faransa, Amurka da Nijar suka bi sawu domin damke waɗannan mahara da suka doshi ƙasar Mali, inji wata majiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gwani sai Allah alaka kai magin soja ko gidan su ko dadali.
To dangane da wannan harin Usaini Alhaji Umar Fureba Gashuwa yace Allah jikan jami'an tsaron Niger da na Amurka waɗanda suka mutu, muna fatan Allah kiyaye afkuwar haka nan gaba. To bari kuma mu nufi jihar Plateau Najeriya, inda masu ruwa da tsaki suka gudanar da wani taro da nufin jawo hankalin hukumomi kan ɗimbin matsalolin da suke fama da su a wannan fanni, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Mahalarta taron waɗanda suka haɗa da sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma da masu masana'antu da ma masu aiki da wutar lantarki a gidajensu sun bayyana cewa tsawwala kuɗin wuta ba tare da isasshen wutar ba, rashin ƙarfin wuta da karɓa-karɓana daga cikin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. A cewar Tali Samson Nanzin daga unguwar Federal Locust a nan Jos, suna buƙatar kamfani ya yi gyara.
Kuɗin da suke caji ya yi yawa, ba yuni da Lagos suke biya. Na Plateau State ya fi abin da Lagos suke biya. Shi muka ci abu Plateau kuma da bamu da komai, industry ma ba su anan bamu da komai, saboda talakawan suna shan wahala. Ba za a iya biyan wannan kuɗin da bill da suke kawo ba. Domin duba cewa idan ka zo ka kashe wutan gidanka ma za ga abin yana karanta yana reading.
Shi ma injiniya Jack Dun yace al'umar yankinsu sun tara fiye da naira miliyan 2 wajen sayan tukunyar wuta wato transformer, wayoyin hada wutar lantarki da dogayen sanduna da ake rataye igiyar wutar, amma har yanzu ba su samu ingantaccen wutar lantarki a yankin nasu ba.
Kowane wata ana caje mu duhu 10 yana ta haurawa. Aka zo za a kawo prepaid sabobin nan, an zo ana zaba gidaje din gidanka babba ne sai a samu ka prepaid, gidan karemi sai su sallake. To yanzu sabobin suka zo nan sun cika duk wannan dokokin, su zo su hada wutan sun ki wai za a ba mu bill, a ba ma mutum bill tun ba hada mashi wuta ba, wannan daidai ne.
Daga shiyar kudancin jihar Plateau wanda su ma suke fama da matsalar wutar lantarki kuwa, Galadiman Wase Alhaji Umar Mustafa yace
muna da babban matsala a cikin garin Wasai. Cikin kwana 30 da kyar mukan samu wuta su daya a rana a wata. Rabban mu da samun wuta regular tun 2013. Rayuwar al'umman mu matasa particularly ya dangana akan wutan ne, don kaga aski yanzu su wanza mai ba sai yaran ne suke askin nan. Daka da nika mata ba su ya gida, ana yi injini balle kuma mu manoma ne, muna sarrafa shinkafa, injin da yana sarrafa wannan duk daga wannan. Saboda haka ainihin rayuwar mu kasan ya dangata akan wutan ne.
Shi ko shugaban sashen tabbatar da kamfanin rarraba wutar lantarki ya aiwatar da aikin sa bisa kan doka, Moshood Sunusi Yusuf yace suna kan kokarin inganta wutar lantarki wa al'umma.
Muna kira ga customer mu su kwantar da hankalin su duk abin da yake alhakin mu ne mu bada, insha Allah za mu yi kokari mu bada shi. Abin ne da yawa, wannan bangare na sadar da wuta ya yi wurin shekara 50 a hannun gwamnati. Akwai matsaloli da gadarsu muka yi, abin da aka shekara 50 ba a gyara ba, a shekara 3 ba za a iya gyara shi ba. So da haka ana buƙatar sauran lokaci mutane su ƙara haƙuri, kuma da ta hanyar faɗakar da kamfanin cewa ga irin matsalolin da suke fuskanta.
Malam Yusuf ya kuma ce akwai hukunci mai tsauri kan masu satar wuta da lalata na'urorin wutar lantarki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Lafiya uban girma kai nake.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:11 da kwata na asuba. Ga Jummai Ali da shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyi da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ga tambaya ta farko a yau.
Assalamu alaikum, sunana Sani Bakur Sabon Teji, shugaban kungiyar murya talaka ta jihar Yobe daga damatar a tarihin Najeriya. Kamar idan aka yi la'akari da kamar jihar Borno, ya ga yawanci ƴan ta'adda na Boko Haram suna ta kawowa hare-hare. To idan aka ɗauki aka aje wannan, akwai ƴan ta'adda na Boko Haram waɗanda suka fito suka ce su suna so su yi mubaya'a da gwamnatin Najeriya. To dan kwanakin baya gwamnatin Najeriya ta yi musayar mutanen turkiyoyin ƴan Boko Haram da kuma ƴan matan Chibok. To daga baya kuma sai ɗan Boko Haram ne suka sake fitowa suka sake bayyana cewa za su sake wani gwamnati ko wani haka da kuma wannan kuma ta nuna mana cewa ana an fito ba a cikin banki da ba aka sake dawowa ba. Wani abin nan ne turin da mutum Najeriya suke yi, wani hoɓa ta suke yi, wani hoɓa ta suke yi a yanzu ganin cewa wani ɗan matan da suke haɗu na kuɗa kawai sun fi sai Boko Haram.
To General, ka ji tambayoyin nasa?
Eh, na ji. Nagode kwarai da shugaban rundunar talakawa ta Damaturu a bisa waɗannan tambayoyi da ka yi, amma ko da yake ba tambayoyi ba ne, wasu ma dai kawai kamar tsokaci kai. Misali, kai magana cewar ko Litinin ta wuce akwai inda ƴan ta'adda suka je wasu ƙauyuka suka yanka wasu mutane. Eh, haka ne wannan magana haka take. Ina ganin namance sunan ƙauyen kusa da can dai ƙaramar hukumar Kwanduga ne a nan jihar Maiduguri Borno. To hakikanin gaskiya abubuwan da ake samu wani lokaci yanda ake yada labarai dole sai ka bi diddigi ka tabbatar da shin menene ya faru. Akan sami ɗaiɗaiki na ƴan ta'adda na Boko Haram da suke zuwa ƙauyuka neman abinci ko kuma wasu abubuwan masarufi suke kaima mutane farmaki. Yanzu hakan nan ma akwai wani ƙauye na tattare ne ko ina ne, akwai wasu tsarshi mutum hudu a ƙauyen babu kowa sai su ake zargin suna ba ƴan ta'adda bayani. So yadda duka ke ɗauka abubuwan kamar ba a yin abubuwa ana yi daidai gwargwadon hali, ba yanda za a ce sojoji suna ko'ina a kowane lungu da kowane saƙo. Mafi a alashi ne idan har aka ji bayani a sanar da mu. Zancen a kayi maganar mu baya a ban ji ba, amma dai ina ganin kana maganar dangantaka ko alaka da cewar yanda haka sako ƴan matan Chibok da to na fahimta. Akwai zancen ka ce ƴan ta'adda na Boko Haram da suke mu baya a suke abin nan din ajiye makamansu. Ko kwanaki 69 sun ajiye makamansu kuma mun nuna ma duniya muna maraba da duk wani kowani da ko duk wasu ƴan ta'adda da suka ajiye makamansu ko buɗe take, kuma ana ɗaukaka su da mutunci a duk da dai cewar shari'a za ta yi tasirinta. Amma a hakikanin gaskiya a yanda ake su ƴan ta'adda suke yaɗa jita-jita cewar ana muzguna musu ba haka ba ne ba. Akwai tanadi na musamman da aka yi yanda ake kula da su, kuma har ma ana kai da nuna musu aka yi koya musu sana'o'i. Zancen kuma kokarin da ake ko haɓasa na ceto sauran 'yan matan sakandare ta ci gobe 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su. Hakikanin gaskiya ana bakin kokari. A kodawane lokaci mukan ji bayani, abin da nake so in tabbatar ma da shi ne kodawane lokaci ana kokari, kuma fata muke insha Allahu ba ma su waɗannan 'yan matan ba duk wani ko wata da 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su an karɓo shi an sada shi da iyalin shi.
To mutum na gaba matsokai tambaya ko
sunana Suleiman Musa da Maturu.
To
tambaya ta farko shi ne, yasa ne gwamnati ta fi damuwa da ƴan matan ciko bata damu da sauran matan da ƴan Boko Haram da suke jina ba? Sannan tambaya ta ta biyu shi ne, kuma mu a jihar Yobe muna ɗaya da suke da Boko Haram ko kuka samu su za mu iya cewa tsakanin jita gari sun samu sokin Boko Haram. Amma har yanzu idan ka tashi daga Dimaturu za ka je Jibi, sojoji suna walakanta mutane har akwai gurin da za ka samu ƙarfi, wani ƙarfi da kai za ka zo direba da za ku kaje ƙarfin sojoji yana kallon ku suke da kun ka je kan nema haka ne.
To General, ka ji tambayoyin nasa ko?
Eh, na ji. Na farko yake cewa me yasa aka CPP ta ceto 'yan matan Chibok kan sauran al'umma. Da hakikanin gaskiya ba sojojin Najeriya ina ganin sha'ani ne na 'yan jarida da suka yayata abin, kuma kai ka sani abin da ya faru sata 'yan matan Chibok da aka yi wani abu ne da ba a taɓa yi ba a duniya, dole hankalin mutane ya wanzu a wajen. Amma mu a yanda muke gudanar da ayyukanmu a sojojin Najeriya, kowane ɗan Najeriya daidai yake da kowane ɗan Najeriya, kuma daidai gwargwadon hali muna ba kokarinmu in kai da aka rida cewar mun kwato mutane sun fi 10,000 da waɗanda 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su. Ka tuna hutun hijira 2009 suke wannan aiki nasu, in ba waɗannan shekaru biyu da aka samu canji aka sami shugabanni waɗanda suka yi azama akarin waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram. A hakikanin gaskiya ma ba mu bambantawa tsakanin kowane ɗan Najeriya. Daya kenan. Zancen kuma magana da kake cewa ana musguna mu mutane musamman ma tsakanin hanya da ta tashi daga garin da Maturu har ta Nahibiyu. Gaskiya ka faɗi haka ne cewar ina bin wannan hanya, kuma ma nikan kwana akan hanyar ba ma ni kaɗai ba, duka har da shugabanninmu duka. Wannan zargi da ake yi ban da tabbacin shi, amma yanzu da ka faɗi insha Allahu za a ɗauki matakai, saboda shi komanda na runduna ta 27 wanda hurumin shi ne za a shaida mashi, na tabbatar zai bi diddigin abun insha Allahu za ka ga canji in dai haka ne.
To malami na gaba matsokai tambaya ko?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Bello daga nan cikin garin da Maturu. To tambaya ta da nake so in yi wa general shi ne, akwai daga nan cikin mugarin da Maturu alhamdulillah mun samu sauki sosai. Akwai gurare da ake samun matsaloli na iskanci, wanda idan ka je ka samu majority wa'anda suke daure wannan abu gindi jami'an tsaro ne. Idan ka yi kokarin hana yarinya yin abin da take yi na wanda ba daidai ba, za ta iya kira maka soja ya zo har gida ya kima maka. To me general zai iya gaya mana kowane irin mataki yake ɗauka dangane da irin wannan al'amari?
To wurin da ka faɗi ba suna ne?
Akwai.
To ina su mai wani wuri ne, ka faɗi sunan wurin?
Kamar irin su Kandahar, irin su Zango, irin su akwai wani guri da ake masa Alai Maina, duk irin wannan gurare ake irin wannan.
To bari general da baka ansa. General ka ji ko?
Eh, na ji. Alhamdulillahi cewar an sami sauki a jihar Yobe gaba ɗayan ta, ba ma wai garin da Maturu ba kawai. Kuma waɗannan abubuwa da yake magana cewar akwai wurare da ake aikata aikin a sha ko ko wurin ma sha, sannan kuma ga alama mata na taruwa, idan kuma aka yi musu wani abu sai su je su kira soja.
A taƙaice dai yana faɗin yana zargin sojojin ne ke aikata wannan aiki.
Ta haka. To abin da nake so ya gane shi ne, na saurare shi, kuma insha Allahu za a bincika idan har muka tabbatar da cewar sojoji suna da hannu kan waɗannan abun, za a yi maganin abu.
Abin da ya sawaƙa kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A huta lafiya.
To madalla gaida Jummai Ali, ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbimbin ra'ayoyi da kuma su saurari kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce ya kamata shugaba Buhari ya gaggauta ɗaukar mataki akan barakar da ta kunno kai tsakanin ƙaramin ministan man fetur na ƙasa Emmanuel Ibe Kachiku da kuma babban manajan kamfanin man fetur na ƙasa wato NNPC Mai Kanti Baru domin kaucewa irin abin da ya faru a lokacin gwamnatin da ta gabata tsakanin Malam Sanusi Lamido da kuma Dia Zeni Alison Maduke da kuma kaucewa na ƙasa daga bangaren man fetur din Najeriya. Masu iya magana suna cewa ice tun yana danye ake tankwasa shi. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Sako na gaba kuwa yace assalamu alaikum BOA Hausa. Ina mika fatan alkhairi. Ina fatan za ku bani dama na mika sako na ga masu bada ilimin manya na jihohi da na ƙananan hukumomi da su yi wa Allah su tashi tsaye wajen gudanar da ayyukan su bisa yarjejeniyar da suka yi da gwamnatin su akan za su koyar da manya karatu da rubutu na yaki da jahilci. Hakan ne zai nuna mana cewa har yanzu ba a bar manya a baya ba wajen neman ilimi a Najeriya. Bayan haka su rika ƙara wa ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙarfin gwiwa, musamman masu ƙoƙarin koya wa manya maza da mata karatu da rubutu na zamani da na addini. Saƙon ya zo daga hannun Shehu Sabo Gashuwa. Shi ko wannan saƙon ya ce muryar Amurka ku ba mu dama mu mika saƙon jajantawa tare da ta'aziyyarmu ga al'ummar jihar Kebbi akan kifewar da wani jirgin kwale-kwale yayi a garin Yawuri inda mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikkata. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan a nan gaba. Waɗanda kuma suka jikkata Allah ya tashi kafaɗinsu amin. Saƙo ya zo daga hannun Haruna Boda in Kaibo a jihar Jigawa da Baba Gana Alhaji Muciya wacce kal jihar Yobe.
To Nazir Sarfilu wato Safiyanu Gumel Zangon Daura shi ma ya aiko da sako yana jinjina wa malaman makaranta albarkacin ranar malamai ta duniya da ake biki a yau. To kuma batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai yau idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yau. To yanzu dai kafin nan ga Aladan ya kintsa da tashin muhimman kanin labarai.
Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta biyu, kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin Nijar ɗin a kudu maso yammacin ƙasar ta Nijar. Sanarwa ta ce ko baya ga waɗannan sojojin haka kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce. Sojojin Iraki sun samu nasarar kame garin Hawija wanda ke ƙarƙashin yakin sa kai na IS. Kamar yadda Prime Minister kasar Haider al-Abadi ya ba da sanarwa. Haider al-Abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manemar labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a Paris. Al-Abadi ya kira wannan nasarar cewa ba ta kasar Iraki ba ce kawai, a'a ta duniya ce baki ɗaya. Hauraya a wuri ɗaya, Prime Minister na Iraki Haider al-Abadi a yau ɗin nan ya buƙaci sojojin Kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta Iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓe ƙungiyar ta IS. Kana ya jaddada ƙin goyon bayansa ga yunkurin da Kurdawan ke yi na neman ‘yancin cin gashin kai. Prime Minister dai yana magana ne sa'in da ya kai ziyara a Paris, yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kai ta ga fito na fito da Kurdawan.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Ali Alhaji Manga Gombi bisa rasuwar ɗan uwansa Alhaji Barkindo Bakari Babbani Gire wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Yola jihar Adamawa. Allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗansu a kan sandalinmu voahausa.com ku kuma saurari ko kuma ku ga abinda muke buƙatan ku ji ra'ayoyinku a kai a dandalinmu Facebook da kuma Twitter. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri ga yau da gobe.